أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahangan addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah. Darasin da ya gabata mu yi bayani kan giba ne da kuma hakikanin shi. Are kasance mun kawo karshen shi inda muka yi bayani dangane da hanyoyin da mutum zai bi ya ga cewa ya kare kanshi daga giba, hakanan kuma ababen da aka toge wanda ba su shiga a cikin giba. Amma in ba za mu manta mun yi bayani dangane da sashen hadisai wani lokacin da muke bayani dangane da ta'arifin giba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ran sahabban sun tambaye shi dangane da ma'anan giba, shine yake cewa ma'anan giba yana nufin kenan ka ambace dan uwanka mumini a bayan bayanan da abin da in yi ji shi zai ki haka. Har suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana ganin da abin nan da za su ga ya dangane da shi wannan muminin hakikatan wannan abin yana tare da shi, wannan ma giba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh, wannan giba ne. Mana abinda kake ga ya dangane da dan uwanka mumini in dai hakikatan yana da wannan sifa din giba ne, amma in bai da wannan sifa din mun ce ya kasance kenan annabi ya ce tuhuma ne. Inda muka yi magana kenan dangane da wannan mun dan ishara kadan dangane da shi insha Allah cikin wannan maudu'in zai kasance karasawa wannan janibin kasance kenan mun yi bayani dangane da abinda ya shahi tuhuma da kuma hakikanin sa. Kina annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan hadisin yace in ya kasance abinda kake ambato dangane da dan uwanka mumini tabbas yana da wannan sifa din abin ya kasance giba, in kuma ya kasance bai da wannan sifa din to abin ya kasance tuhuma, wannan yanzu ya hita da'irar giba ya shiga wani janibi wanda yafi wannan girma. Insha Allah wannan maudu'in namu zai kasance dangane da tuhuma da kuma hakikanin sa inda zamu ji bayanai cikin ayoyin alkur'ani masu girma, hakanan kuma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidan sa tsarkaka. Na farko dai muna buƙatar mu san yaya ne malaman akhlaq suka yi ta'arifin tuhuma. Malaman akhlaq suna cewa wa huwa ittihamun nas birtikabi munkarin bighairi dalil. Tuhuma yana nihin kenan ka kasance ka jefe mutane da cewa sun aikata wani abu wanda yake almunkari, wani abu wanda yake bai halatta ba, wani abu wanda yake bai dace ba, amma kun ba tare da dalili ba. Shi yasa galiban yana da wuya wani lokaci ya kasance mutum ya raba tsakanin ƙarya da kuma tuhuma. Ƙarya shi magana ne sabanin abin da yake gaskiya, sabanin waƙe. Shi ma tuhuma din yayi kama da haka nan, saboda tuhuma kana cewa ne yayi kaza, kowa ne yana kaza, kowa ne ya dauke da sifa kaza, amma kuma khilafal waqi' ne wannan maganar ba haka bane, kuma tana iya yiwa ya kasance haka ne, amma dai ba tare da kana da wani dalili ba wanda zaka tabbatar da haka, wanda galiban malaman akhlaq sun nuna abin da yake sa ya kasance mutum ya aikata tuhuma shine ya kasance yana da mummunan zato ko kuma shakku dangane da wani, sai kasance ya jefe shi da cewa ya aikata almunkari ko abin da ya kama da haka, ya tuhume shi da irin wannan abubuwa. Kinan wannan shine a takaice ta'arifin da malaman akhlaq suka yi ma tuhuma. Suka ce shine ya kasance mutum ya tuhume mutane akan sun aikata wani abu wanda yake abin ki amma ba tare da wani dalili ba. saboda haka suka ci bayani da cewa yajibu alal insan al muslim alla yusahiba ahla su wato sun har bayani dangane da kenan man sha din da yake sa wato dalilin da yake sa zamanto an yi ma mutum an tuhume mutum menene galiban shine munan zato to wani lokaci mutum shine zai aza kanshi inda za a masa mummunan zato yinan dole sai mutum ya kiyaye dole sai mutum ya muraqaba wannan janibi shi yasa suke cewa wajibi ne ya kasance mutum ya ya yi kokarin ganin cewa bai abuta ba da mutane wanda suke ma'abuta mummuna wa Allah ya yazhab ila al-amakin allati yantashiru fiha al-fasad hakanan kuma kare je wuraren da fasadi ne kawai yake yaduwa a nan wurin wuri ne wanda yake sanannen wuri wanda ya kasance na fasadi da kuma sabon Allah kada ya kasance ana ganin ka irin wannan wurare wannan zai sa ya kasance an tuhume ka kenan wannan muna iya ganin illoli guda biyu wanda suke sa mutane ya zamanto su yi ma mutum mummunan zato har ya kasance sun tuhume shi na farko shine zamu ga cewa abuta da wanda suka kasance ma abuta sabo in kana abuta da mutanen banza wanda dabi'unsu bai da kyau za a maka mummunan zato kuma za a tuhume ka haka ne in kana zuwa wurare na biyu kenan wanda yake bai dace ba wuraren sabo wuraren fasadi wannan zai sa mutane su maka mummunan zato wannan zai sa mutane su tuhume ka kenan fa inna murafaqata ahli su aw al-dhihab ila al-amakin su qad tu'assir ala nafsihi saboda alaka da mutane wanda suka kasance ma'abuta banna alaka da mutanen suka kasance ma'abuta fasadi wannan zai sa ba ya kasance ba an maka mummunan zato wannan zai yi ingiza kai kasance kai ma ka harraka ya zuwa ga irin wannan miyagun dabi'u irin wannan ayyuka na fasadi saboda yana iya zama ya kasance yana yi maka tasiri saboda kenan wato addi bihi ila sayr fi tariq ash-shaytan wannan sai ingiza shi kasance ya ji yayi tahiya a cikin hanyar shida wa kadhalika yajibu alayhi alla yattahima an-nas bisu hakanan kuma kai kankanka bai dace kasance ba ka tuhume mutane da mummuna ba al'amarin janibi guda biyu ne watan su mutane da suke mummunan zato kuma suke tuhuma mutane saboda sun gansu da ma'abuta sabo ko ma'abuta fasadi ko kuma saboda sun gansu a wurin fasadi suke tuhuman su wannan bai dace ba ya kasance sun yi haka da wannan aikin nasu ba daidai bane amma kuma kai kankanka kai da ake tuhuma kada ka ba waɗanda suke masu cututtuka a cikin zukatansu wanda ba su tarbiyantu ba kada ka ba su dama ya kasance sun tuhume ka kada ka ba su dama ya kasance sun yi maka mummunan zato ba su dama shine ka kasance tare da ma'abuta na banna na fasadi ka kasance a wuraren fasadi wuraren banna wannan kaman ka ba masu mummunan zato dama ne su yi haka amma shi kankan shi mutum musulmi ya kamata kada ya kasance yana tuhumar mutane haramun ne gare shi tuhumar mutane saboda ban zunubi ne tuhuma koda ko ya kasance haka din ne tunda baka da wani dalili wanda zaka tabbatar da haka din hasashe ne kai saboda me malamai suka ce kada ya kasance mutum ya sa kanshi daga cikin wanda suke tuhumar mutane fa inna fa fi zalika intishar lilbughd walkurh bainahum saboda wannan zai iya kawo matsaloli a cikin al'umma wannan zai iya kawo adawa tsakanin mutane zai iya kawo kiyayya tsakanin mutane duk lokacin da ya kasance ka tuhume mutum ba tare da dalili ba to wannan zai sa adawa tsakaninka da shi wannan zai kada girman shi a cikin mutane wannan zai kada darajar shi a cikin mutane sai kasance fasadi ya yaɗu wannan kuma shari'ar musulunci bai yarda da shi ba koyarwa na addinin musulunci bai yarda da shi ba shi yasa ma Allah subhanahu wataala ya kira waɗanda suka yi imani waɗanda suka gaskata da shi da kuma ranar ƙarshe yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu shtanibu kathiran minaz zann inna ba'daz zanni ism Allah subhanahu wataala ya ce ya ku wanda kuka yi imani ku nisance da yawa daga cikin zato saboda sashen zato ya kasance kenan zunubi. Wani lokaci zaka yi zato kuma ya kasance din haka din ne, amma ba tare da dalili ba, ko kuma wani lokaci kai zato kuma ya kasance din ba haka bane ba tare da dalili ba. Duk wannan bai kasance ba ya inganta. Duk wannan ya kamata ya kasance mutum ya nisance shi. Zunubi ne wanda Allah subhanahu wataala zai kama mutum a kansa, saboda duk al'amarin da ya kasance babu dalili a kan shi, to ya kasance tuhuma, ya kasance ƙarya, ya kasance jiha ba tare da dalili ba. Saboda haka ya kamata ya kasance mutum da ya sifanto da sifa na imani, ya samu kansa a cikin bayin Allah managarta, masu kyaukyawan zato ga mutane, masu nisantan tuhumar mutane. Wannan shine zai kasance ya ba su, ya ba mutum daman ya kasance bawa na Allah subhanahu wataala managarci, kuma wannan shine zai kiyaye al'umma daga fadawa cikin adawa da kuma kiyaya da juna. Kamar yadda zamu iya ganin malaman akhlaq sun lissafa akalla ababe guda hudu, wanda dukkanin su sakamakon tuhuma ne. Idan tuhuma ya yaduwa cikin al'umma, ana tuhume tuhume, to irin wannan ababen za su kasance sun bayyana, kuma aqiban su baya da kyawu, suna da matsaloli sosan gaske ga duniyar mutane, hakanan kuma ga lahirar su. Suke cewa wa ittihamun nas yu'addi ila isdari ahkamin ja'ira diddahum, tuhumar mutane yana iya sa ya kasance an gudanar da hukunce-hukunce wanda suka kasance wanda ba su da dadi, wanda ba su da kyawu, wanda suke masu tsanani dangane da wannan mutane din. Mutum zai kasance kenan mutum in aka ce masa, in aka ce wani yana kaza, misali wani alfasha, yana da sauki sai kasance mutane sun ce ai wani kaza ne, sun hukunta shi. To wannan matsala ne, ba wani wanda yake son a sifanta shi ko a hukunta shi da wani mummunan laihi ko kuma mummunan zunubi. Wannan matsala ne. Na biyu, ifsadul alaqatil ijtima'iyya, yakan iya bata alaƙoƙi na zamantakewa na al'umma tsakanin su da juna, saboda idan ka tuhumi mutum ba tare da wani dalili ba, wannan zai sa ƙiyya tsakaninka da shi, zai sa wanda suka gaskata tuhumanka ƙiyya tsakanin shi da su, kenan zai iya kawo matsala a cikin zamantakewa al'umma. Yuwallidul ahqad wal adawat, zai gadar da, zai haifar da hikidi da kuma adawa tsakanin mutane, tsakanin wanda ka tuhuma da ma wanda suka gaskata tuhumanka da shi wanda ake tuhuma. Wannan dun ba alheri bane a cikin al'umma, zai iya kawo matsaltsalo da daman gaske wanda ba wanda ya san inda zai kai. Na hudu, yu'addi ila al-ghiba wa intiqam al-muttahim al-muttaham, zai ingiza mutane kasance sun shiga cikin giba. Da ka tuhumi mutum kace yayi kaza ko kaza yake yi ko yana da kaza, misali duk wanda suka gaskata su zauna suna maganar shi, wannan giba ne. Kai kankanka abinda ka je kai in dai wurin mutane ne ka je ba gaban shi bane, ya kasance giba kenan, banda shi zunubin tuhuma din shi ma nan daban kenan. Wannan zai sa kenan wanti qamil muttaham, hakanan shi ma wanda ake tuhuma zai kokarin ganin cewa ya intikame. Intikamin da zai yi kun ba a san me zai yi ba, yana dauki mummunan mataki kanka, ko kuma ya saki hanya kanka don suka makon me, suka makon tuhuman da kai. Kina wannan ababe ne wanda zamu iya gani malaman akhlaq suka bayyana, wanda matsaloli ne, natijoji ne wanda suke da kuma suka mako wanda suke masu muni dangane da zunubin tuhuma da kuma matsalan tuhuma da kuma jifan mutane ba tare da wani dalili ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin hadisai da daman gaskiya ya bayani dangane da tuhuma, hakanan kuma dangane da hadin da take dauke da shi. Hakanan ma iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam su ma sun yi bayanai dangane da tuhuma da kuma haduran da take tattare da shi, wanda ya kasance kenan ba sifa bane na mumini sifa ne wanda yake baya da kyawu kuma ya kamata mumini ne sance shi insha Allah zamu bayyana wannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidan sarkaka a cikin darasi mai biyuwa insha Allah da fatan mu amfana wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin